Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan kuka da jama'ar sassan jihar Kaduna suka yi na tabarbarewar tsaro a Jamhuriyar Niger makafi daga kasashen Afirka sun yi gangamin addu'a a masarautar da Magaram daga Sokoto muna da rahoton da ke bayyana kiran malaman Islama na komawa ga Allah don neman tsari daga barazanar sake kullar cutar coronavirus zagaye na biyu muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai gabatar da ra'ayin gwamnatin Amurka da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel Jiya Lahadi a karan farko shugaban Amurka Donald Trump ya nuna amincewa da cewa dan takarar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi kusan makonni 2 da suka gabata amma sai ya sake cewa bai yarda ba A cikin wasu kalamai da ya yi ta kafewa a shafin Twitter, Trump na ci gaba da maganganu marasa tushe cewa ya sha kayi ne saboda an yi masa magudi. Shugaban na jam'iyyar Republican ya ki amincewa da shan kayi a zaben a hukumance ga tsohon mataimakin shugaban kasar, duk da cewa manyan kafofin yaɗa labarai na Amurka sun ce tsawon mako guda Biden ya tara fiye da adadin da ake bukata na ƙuri'u 270. A cikin ƙuri'un wakilan kwaleji 538 don lashe zaben shugaban ƙasa da za a kaddamar ranar 20 ga watan Janairu. A cikin wani bayani, Trump ya faɗi game da Biden cewa ya yi nasara ne saboda an yi magudi a zaben. An tabbatar da cewa fiye da mutane miliyan 54 ne ke ɗauke da cutar coronavirus a duniya a cewar cibiyar Johns Hopkins a jiya Lahadi. Amurka da India da kuma Brazil su ne ke ci gaba da zama kan gaba a jerin kasashen da suka fi samun yawan masu kamuwa da coronavirus. Amurka tana da sama da mutane miliyan 11, yayin da India da Brazil ke da miliyan 8.8 da miliyan 5.5 BDB. A jiya Lahadi, India ta ba da rahoton sabbin kamuwa 41,100 a cikin awanni 24 da suka gabata. A ranar Asabar kuma, kasar Mexico ta wuce miliyan guda na waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Mexico ta ki bayar da umarnin sanya abin rufe fuska da hanci ko yin kulle don shawo kan cutar. Yan sandan kasar Belarus sun tsare mutane sama da 1,000 a jiya Lahadi, yayin zanga-zanga a duk faɗin kasar na neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus. A kuma sake wani sabon zaɓe bayan zaben da aka yi ta rikici a watan Agusta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Biasna ta ce an yi mafi yawan tsare-tsaren ne a birnin Minsk, inda jami'an tsaro sanye da baƙaƙen kaya suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa dabban masu zanga-zangar. Wasu jami'an tsaro da suka rufe fuskokinsu sun lakaɗa wasu mutane biyu duka a cikin wani shagon sayar da abinci. Aƙalla 'yan jaridu 18 gami da wasu ma'aikatan hudu na gidan rediyon RFIRL na Belarus suna cikin waɗanda aka tsare a Minsk da wasu biranen, a cewar ƙungiyar 'yan jaridu ta Belarus. Masu zanga-zanga suna ɗauke da haramtattun tutoci masu launin fari ja fari waɗanda suka zama wata alama ta 'yan adawar siyasa a Belarus, kuma suna ɗauke da alluna don tunawa da Roman Bandaranka, wani ɗan shekaru 30 da ke marawa gwamnati baya da ya mutu a wani asibiti ranar Alhamis, bayan an ba da rahoton wasu jami'an tsaro sanye da abin rufe fuska suka yi masa dukan kawo wuka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahukuntan Iran sun tabbatar da kame wani sanannen ɗan gwagwarmaya Balarabe bayan kwashe makonni ana hasashe game da batansa a Turkiyya. Ma'aikatar leƙen asiri ta Iran a cikin wata sanarwa ta ce makon da ya gabata Habib Chab, Balarabe ɗan asalin ƙasar Iran ɗin, yanzu haka yana hannun gwamnatin Iran. ma'aikatar ba ta faɗi yadda aka yi da kuma inda aka kama mai fafutukar ba. Ana tuhumar Chab da laifin shirya ayyukan ta'addanci a Iran. A cikin wata sanarwa an bayyana Chab a matsayin tsohon shugaba ko mataimakin shugaban kungiyar Al-Hawaziyya na yanzu. Ya bace cikin Turkiya kusan tsakiyar Oktoba, kwanaki bayan komawarsa daga kasar Sweden. Shugaban yankin arewacin Tigray na kasar Habasha jiya Lahadi ya tabbatar da cewa sojojinsa sun harba makamai masu linzami a Asmara, babban birnin Eritrea. Kuma yayi barazana karin harhari, yana mai cewa za mu dauki duk wani matakin soji kuma za mu harbi. Shugaban na yankin Tigray Debretsion Gebremichael bai bayyana adadin makamai masu linzami da aka harba kan Asmara a ranar Asabar ba, amma ya ce shi ne kadai garin Eritrea da aka kai harin. Jawabin nasa ya tabbatar da gagarumin ci gaba da rikici tsakanin makwabta biyu na Afirka, kamar yadda fada a Tigray ya riga ya tsallaka kan iyaka. An harba dokoki uku a ranar Asabar a Asmara a cewar majiyoyin diplomasiya. Sa'o'i bayan shugabannin yankin Tigray na Habasha suka yi gargadin cewa za a iya kai harin.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Al'ummomin Udawa da Buruku da wasu garuruwa da ke yankin ƙananan hukumomin Cikun da Binnin Gwari a jihar Kaduna na ci gaba da kokawa game da matsalar tsaro da suka ce har yanzu dai bata sauya zani ba. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da rahoton.
Wasu daga cikin mazauna yankunan na Udawa da Birnin Gwari sun ce yanzu ka dai ƴan bindiga sun sauya sabon salo ta yadda suke badda sau ko ba saje don ganin sun kama mutane suna cikin aiki a gonaki.
Sunana Ibrahim, mazaunin Udawa. Yanzu abin da ke faruwa yanzu suna bi gonaki inda ake aikin masara, sai su bi suna kwasan jama'a, sai su sa hidabai irin na mata da likafi, sai kawai mata ana nan irin suna ɓallon masara kawai sai su gan su kamar mata ne, kawai sai su zo sai su kama su. Kwanan na riga ji wani wuri ana ce mai kwafai na, sai ka shiga canan suka ce ka kashe mutane uku. A kwanan duniya za ka tun kwashi mutane ba ka iya kirga mutane da ake kwasa a gonaki.
Sunana Dahiru, sun zo garinmu ne can Dukube suka kashe yayana, ni kuma gurgu ne zan iya guru, suka kani can dabansu wata na biyu ga duka ba a ci abinci, don da suka tattara mu akan mutan da muka kai 30.
Ni sunana Abdullahi, ni direba ne tun daga Kaduna har abin da ya kai Birnin Gwari. Ko yau din nan sun dauki mutum biyar banda direbobi ƴan uwanmu da muka sani, da yanzu an harba su mata ga yanan ma wani mitin ma muke yi ya za a yi mu zo mu taimaka ma iri-irin mata da iyalan waɗannan direbobin ƴan uwanmu. Kaga tsakanin Buruku kana neman Udawa, to nan kawai tarkon mutuwa ne.
Hauhawar harare da sace mutane akan hanya da kuma garuruwan da ke tsakanin Birnin Gwari zuwa Kaduna dai yana nema ya ƙi karewa, abin da ya sa wasu al'ummomi da ke yankin ke bukatar ganin an girke karin jami'an tsaro.
Mun ce a kawo mana jami'an tsaro a taimaka mana. Labidin nan da aka ajiye su a can fara waya, don guwan yako da kushaka, ta mu dangi dama da abin da ya ca akwaki duk ga suna ha'irin nan.
Idan ba toshe wannan labin nan na gagahu da ba, ba toshe labin nan na unguwan yako ba, da nan wajen labi ba, ba samu jami'an tsaro an aje a kushaka, an aje a kuri ba. Akwai matsala domin na gaba tunan ta nan kuri da suke biyowa.
Ni ne mai suna Umar, muna neman taimako a gwamnati. Ɗan uwanmu an shiga wani hali wanda yake in ba an taimaka ba, ba wanda za a sake iya shiga ya zai nemi abin da zai samu ya ci ba.
Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce jami'an tsaron na samun nasara akan waɗannan ƴan bindiga da ke yawan kai hare-hare, amma dai ta ce akwai wata matsala cikin al'umma da ke hana ruwa gudu gaba da maganar tsarkake tsamin tsaro. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Idan ƴan bindiga daɗi suka kai hari ɗaya, ina tabbatar maka akwai hare-hare da dama wanda jami'an tsaro ke dakilewa. Kuma babban matsala da jami'an tsaro suke fuskanta a wannan fatattakan ƴan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da kuma korar shanu su ne informa. Mutanen da suke zaune a cikin al'umma, amma su ke kurmatawa waɗannan mutanen bayanai yayi jami'an tsaro ba su da Allah musuru ya zama wajibi al'ummomin mu a danga kallo sannan kuma da lambobin wayoyi
tunda dai maganar matsalar tsaro ta sanya wasu al'ummomi daukar matakin kare kawunan su ta hanyar yin sintiri cikin dare ko kuma sa ido domin tsamo mutanen da suke ganin su suke tona asiri ga ƴan bindigan da ke sace mutane Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a jamhuriyar Niger makafi daga sassan kasashen Afrika sun yi taro a fadar Sultan na da magaran don gabatar da addu'ar neman salama wannan shine karo na 346 da sarakunan makafin suka yi taron addu'ar a birnin na da magaran Tamar Abari ta aika mana da rahoton
mai martaba Sultan Alhaji Abubakar Sanda shine mai masaukin baki
wannan haduwa ce ta 346 kuma wannan abu ne da aka kirkiro shi tun wannan lokaci ya zama cikin al'adar mu muna yi wa manya-manyan baki maraba da zuwa kuma wanda suke yin kokari na shirye wannan taro Allah ya saka musu da alheri ya kyautu ai koyi da wannan taro shine taron addu'a da ake yi domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a samu yalwata kuma kasar mu gashi ta gabato da yin zabe dukkan abin da zai tada hankalin jama'a Allah ya hana shi
sallar ta makafi ana yin ta ne anan da magana inda makafin Afrika ke haduwa Alhaji Garba Muhammad na huta shine sarkin makafi na Katsina ya koka zuwa ga shugabanni na Afrika game da irin matsaloli da suke fuskanta
gidanmu duk Afrika ba wani gida na mai bukata ta musamman kamar nan gida kuma duk taron da ake ba inda muke zuwa mu saki jikinmu mu je yi kamar da gidanmu mai mataba muna da manyan sako wanda muke so kai isan mai girma shugaban kasar Niger ya wada ma shugabannin Afrika gaba daya irin wulakancin da ake ma ƴan uwanmu marasa gani masu bara mu ba bara muka ki bari ba a ba mu abin da za mu barbara ne ba a ba mu a taimaka a ba mu abin idan mu barbara
shukwa mutari Abdu sarkin makafi na da magaran muhimmancin wannan addu'a ya nuna la'akari da yadda kasashe na Afrika suke ciki
wannan taro ne na addu'a da muke yi ma muna tsara kira da addu'an nan a ba ta kaishi dan itici lahiru warabe tunda ba mu aiki da zamu iya banda addu'a yau an kasashe ba su da lahiya mu duk kowa mu ruwa dan wannan kuwa muka fara kai abin da kan addu'a adaran da muke mun ma iko da muka yi magada kuma kama da dubu na jama'a ta gamu ta ce wannan addu'a da ake a raba gara ya kyautu duk shekara a tsara ta a yi muka yi na'am kuma Allah ya rawa gashi ana zama fada da
a dai waje Bunu Mamma shugaban kungiyar nakasassu na shahada magaran yayi amfani da wannan dama don mika koken su da kuma sako ga gwamnati
akwai hukumar mu ta Niger da ta kasashen waje akwai bukatoti da muka sa al'an ba mu wani decree da aka hudda wanda aka yi 20 da watan Disamba 1999 shine ake cewa Fond National de Soutien wannan tallahin yana zuwa ga yara na kasassu don su yi lokal mai kyau an yi shi yau da shekara kusan 20 amma yau da shekara 2 an soke shi muke kuka a maido shi mu kawo kukan mu ga mai martaba ya zama tallahi ga wannan akwai ministeri guda 6 wanda a cikin bidiyoyin kinsu na kasa akwai kudi da ya kamata a ware na yara na kasassu su yi karatu ya kamar kowane yaro wanda ba na kasashe ba wannan Niger ce ta riga ta sa hannu a wannan muna kuka a maido shi kuma a dauki wancan sabo a mika shi
a karshe dai makafin sun mika sanhuna ga mai martaba Sultan na da magaran kamar yadda al'adar take za kuma a ci gaba da shagulgula da suka hada da langa da kokowa ta makafi da kuma sauran wasanni a gobe ne kuma insha Allah za a ci gaba da addu'o'i da karatun alkur'ani mai girma a masallaci na makafi na Allah ya tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a kasashen Afrika Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro majiya kokwara ta labaru masu sahihanci daidai lokacin da ake fuskantar barazanar dawowar cutar coronavirus zagaye na biyu malamin Islam ana kiran jama'a su koma ga Allah ta hanyar gyara dabi'u don samun taimakon Allah jagoran dariƙar Kadiriyya na Afrika Sheikh Qaribullahi Nasiru Kabara na daga cikin masu wannan ra'ayin wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da rahoton
bisa la'akari da tabarbarewar tarbiyya a cikin al'umma musamman tsakanin matasa madaya dariƙar Kadiriyya a Sokoto sun shirya babban taro don fadakar da al'umma akan buƙatar koyi da kyawun dabi'u ko a samu sauƙin matsalolin da suka dabaibaye Najeriya taron da ya samu halartar malaman musulunci daga jihohin Kano, Plateau, Zamfara da kuma Sokoto. Jagoran dariƙar Kadiriya na Afirka, Sheikh Karibullah Nasir Kabara, wanda ya maganta ta bakin Malam Ahmad Rufai Bashir, ya ce wasu musibu kamar cutar murar mashako dake barazana ga duniya wata jarabawa ce Allah ya kawo wa jama'a.
Ba ya jarabi duniya da ita ne dan ya wahada bayinsa ba, a'a ya jarabe su ne dan ya zamanto su dawo su bi hanyar da yake so.
Har wayo ya maganta akan wasu musibu dake barazana ga Najeriya tare da bayar da shawara ta samun mafita.
Abun kuma da aka wayi gari na ɗabi'a da aka wayi gari ta tarzoma da ake fama da ita a Najeriya, to yanayi ne shi ma din ya gawo mana ne dan ya zamanto ya zaman mana tarbiya ya zamanto ta gyaru. Inda har insha Allah matasan mu za su dinga sauraron abin da izo da shi da kuma waɗanda ya barwa addinin a hannunsu, to insha Allah za ka ga cewa matasan mu sun taso da tarbiya da irin wannan hatsaniya da rashin ɗabi'u da ya zamanto suka lalace, insha Allah za su waye gari ya zamanto babu wannan abubuwa da ake kalubale a kansu.
Kakakin ɗariƙar Kadiriya a jihar Sokoto, Nafi'u Malami Dan Haja, shine ya jagoranci shirya wannan taron, wanda ya ce na haɗin kan jama'ar musulmi ne, to ko me ake so a cimma a ƙarshen wannan taro?
Mun samu kanmu a cikin wani lokaci na taɓarɓarewar tarbiyya ta matasa, samun matsaloli na rashin ɗa'a ga matasa, na rashin tsaya su yi karatu na addini. Hasali ma mun kai lokacin da yanzu halin da muka ciki matashi ma bai san me yake ba, bai san me a matsayi ne ba. Idan aka koma janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wata matsala da duk wasu abubuwa da muke ciki a yanzu za su samu warkarwa. Domin zama nai mai kyakkyawan ɗabi'u, mai hankuri da makwabta nai, mai cikakken ɗa'a ga waɗanda a gaba gare shi.
A lokacin taron dai malama addinin musulunci irin su Nura Dini na Ta'ala Hausare sun tunatar da musulmi akan kyawun ɗabi'u na fiyayyen halitta, waɗanda suka ƙarfafa gwiwar musulmi su yi koyi da su.
Manzon Allah ya ga kowa ibada da bautar Allah, sannan yana da kasin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa. Manzon Allah ya ga kowa kyauta da alkhairi, sannan manzon Allah yana mu'amala da al'umma yana binciken su. Wata mace ma bai ga tabbas tsohuwa ce mai sharar masallaci, amma sai da ta fina a makar an ka duk hanyar da aka dubu ta, sannan manzon sama baya girman kai.
Da yawa jama'ar da suka halarci wannan taron sun nuna jin daɗi akan wannan damar da suka samu, wanda ke da zumar ƙara haɗa kan musulmi da kuma koyon kyawawan ɗabi'u. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Binta S Yaro na tafe da shiri na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Estero, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan makon, wanda zai zama na kashi na biyu, za ku ji ci gaba da hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya, da chairman na hukumar NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah, akan abin da suke yi da miyagun kwayoyin da suka kwato da kuma yadda suke hukunta manoma masu shuka wannan gubar. Barin miƙa ku ga Mahmud Ibrahim Kwari.
To yau ka ce kuna kaman kona ko kuna tarewa da sauransu, waɗannan manoman da suke noma waɗannan gonaki da wannan ganyayyaki ya kuke da su?
Muna ma gubatar su gaba da wajen hukuma, kotu muke kai su, sai akwai hukuncin da kotu ke musu. In an ɗaure su na ɗaure, in wani abu aka yi mu kama mu hukunta su.
Wannan aikin da kuke yana rage manoman da kuma waɗanda suke mu'amala da ita, misali ko kuma saboda akwai bayanai da ke cewa kukan kuna shan wahalhalu wajen tafiyar hawainiyar shari'un da kuke gabatarwa a gaban kotuna.
Wani ne baka misali, kai kuma ka yanke hukunci a kowai su ɗan Mexico da suka zo suka kafa dandali na yin wani abu da ya kira methamphetamine, ana ji tsayin shekara 6 ana tukusar da su a gaban shari'a. Bayan shekara 6 ne aka yanke hukunci, sai alkalin ya ce shi ya daure su shekara 6. A dokar Najeriya kuma an gama dauri kenan. Ita agency na Obama ba ta lokaci ta yi appeal ba akan batare da wannan zatar da shari'ar da aka yi ba. So mutane suka tashi suka koma kasar su ba sun mana illa kasar mu. Akwai wata mata a tashar na jirgin sama an kawo mata za ta yi safarin cocaine. Akwai wata mai shari'a kuma a Lagos sati uku kawai kaca ta zauna ta yi wannan shari'ar ko ta ɗaure wannan matar shekara 25. Kuma akwai inda gwamnati take yi, akwai dokoki da ake bi kafin a sarrafa da wannan kayan. A yanzu haka ma shi shugaban shi Attorney General of the Federation ya kawo da sabon shiri
minister
shari'a da duka ba mu kaɗai ba duk wayansu hukumomin tsaro inda za a sarrafa kayan da aka kama a kan bisa doka. Akwai ka'ida da sai an bi. Akwai abu da doka na kafa kowane agency ce, kowane agency ta biyu dokar ta yi aikin ta. In dai da wasu irin masu aiki mina wasu kasashe muna da alaka mai kyau, in suka samu information wani labari da ya kamata su gaya mana ko ma ba kasansu ba zuwa nan ne suna gaya mana, mu ma haka muna gaya musu. A Najeriya kuma da mu da immigration in dai muka samu wani mai laifi immediately gaba da muke a samu a saka shi a daita nasu, don akwai doka a Najeriya. In an kama ka da wannan safarin wannan mayagun kwakwayoyi su immigration suna da hurumin su ne su kwace maka passport har na iya shekara 10 su hana ka fita Najeriya. Yanzu dai makarantar da muke ta Jos ta mu ce ta Najeriya ne kawai gaba daya. Da aka samu da Regional Academy akwai kuɗaɗe da wayansu particularly America ya kamata su kawo. Ko sun kawo kwayi ba mu sani ba, amma dai America ta janye hannunta. Yanzu makarantar ta mu ce America ta koma da shirin ta zuwa Ghana. So amma shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya faɗa da ta mu makarantar a Jos, kuma daidai take da kowace da ke kasar nan a Africa ba ta da na biyu.
To ranka ne ka ce America ta janye hannunta game da sha'anin wannan kwaleji, menene musabbabi sannan kuma iyaya za a yi a farfado misali da wannan tsari tunda watakila dama an shirya shi ne ta yadda zai yi alfanu ga yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman a regional level a wannan shiya misali?
Tsayin gaya maka bai gagari Najeriya ba ta yi wannan makarantar hannunta, kuma a yanzu haka Najeriya ta riƙe ta, kuma Najeriya abin da aka sa wancan za ta yi yanzu ma ita muke. In muka buɗe wannan makarantar muka ɗauki wannan ma'aikatan zamu ɗauka yanzu mu horar da su, akwai 'yan Gambia har guda 10 za su shigo kuma an fara kenan.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari, ni Binta Estero da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na uku.
Babangida Jibrin, shigo ka kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne na yau da jaridar Dizzy. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Dizzy na cewa kungiyar Action Aid mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma tattalin arzikin ƙasa ta yi Allah wadai da ƙarin farashin albarkatun man fetur da gunawa wutar lantarki da gwamnatin Najeriya ta yi. Jaridar Dizzy ta bayyana cewa a daidai wannan lokaci da duniya da ma Najeriya ke ƙoƙarin farfadowa daga cutar coronavirus, bai kamata a ce Najeriya ta ɗauki wannan mataki ba akan al'ummar ƙasar. Sai kuma jaridar Bangar ta ma jaridar Bangar ta yi sharhi ne akan ƙarin farashin albarkatun man fetur da kuma NNPC ta bayyana ranar Juma'a da ta gabata. Jaridar Bangar ta bayyana cewa yanzu haka dai 'yan Najeriya sun yi zugun tare da rashin sanin abin cewa gani yadda kungiyar kwadugo ta kasar mai fafutukar kare haƙƙin ma'aikata ta yi gum da bakinta game da wannan ƙari na albarkatun man fetur da gwamnatin ta yi. Yanzu dai ana saida man fetur ɗin ne akan naira 168 zuwa 170 akan kowane lita. Sai kuma jaridar The Nation da ya taru ito gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu na kaddamar da wata mota ta farko da za ta dinga amfani da wutar lantarki ne a Najeriya, irin kamfanin Hyundai. Motar wanda za ta dinga amfani da wutar lantarki ta amfani da batir za ta iya shafe kilomita 482 akan kowane caji. A cewar gwamnatin Babajide Sanwo-Olu, wannan shine motar farko mai amfani da wutar lantarki da aka kera a Najeriya, kuma zai taimaka wajen rage gurbatar muhalli da ake fuskanta yanzu a sassa daban-daban na Najeriya har ma da kasashen duniya. Sai dai abinda ƴan Najeriya ke tambaya inji jaridar ta The Nation shine cewa ina wutar lantarkin da zai kai ga caja motoci, ganin cewa wutar lantarkin da ake bayarwa yanzu da kyan ake samu na cajin wayan hannu. Har ila yau muna jaridar da banga daya daga cikin labaran jaridar ta da banga na cewa daya daga cikin manyan hafsoshin sojan Najeriya da suka bada shaida a gaban kwamitin da gwamnatin jihar Lagos ta kafa domin binciken musabbabin rikici da kuma harbe-harbe a Lekki lokacin zanga-zangar kawo karshen sashen yan sanda na NSAS. Burgeja Janar Ahmed Tayo ya ce akasarin ganimar da aka kwasa da kuma hasara da aka yi mallakar ɗan kabilar Igbo ne maza da mata a jihar ta Lagos. Burgeja Janar Ahmed Tayo ya bayyana cewa sai da sojoji suka amfani da ƙarfinsu wajen ba da kariya tare da kwashe wasu maƙudan kuɗaɗe har naira biliyan 2 a wasu bankuna da aka lalata a yankin Lekki. Sai kuma jaridar The Guardian ta rawaito shugaban sojojin dattijan Najeriya da Amalar na kaddamar da wani shiri na samar da lafiya kyauta domin magance cututtuka da ke da nasaba da idanu a wasu yankuna da ke ƙananan hukumomin gashuwa a masarautar Bade da ke jihar Yobe. Bawon ya shubu murai Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shiri na musamman a madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta himmantu wurin ganin an tabbatar da adalci tsakanin kasashe. Abu mai sha'awa a ma'aikatan harkokin kasashen waje a fadin duniya shi ne ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta bude wani sabon ofishi na musamman da ke sa ido akan manyan zalunci da ake aikatawa, kamar yadda wakili na musamman Morstan mai jagorantar ofishin na tabbatar da adalci ga waɗanda aka zalunce su ya faɗa a wata hira. Yace muna batun kisan kare dangi ne da laifukan yaki da aikata zalunci, kada zamu yi duk kokarin mu taimaka mu kare ko mu hana ko kuma mu magance batun rashin adalci irin waɗannan munanan rashin adalci. Wannan shine abin da muke nufi. Ambassador Tan yace ofishin sa yana baiwa sakataren harkokin waje shawarwari kada yana taimakawa wurin amfani da makudan kuɗaɗe daga gwamnatin Amurka akan batutuwa da suka shafi rashin adalci a duniya. Yace koda kuwa batun tattalin arziki ne ko batun diplomasiya ko batun doka ko kuma batun soji ne, akwai matakai na musamman da gwamnatin Amurka za ta dauka. Mu ne masu shirya manufofi idan mutum yayi wani abu. Ambassador Tan yace ofishin tabbatar da adalcin kasa da kasa yana da manufa iri daya da kotun laifukan yaki ta kasa da kasa ta ICC ta gurfanar da waɗanda suka aikata zalunci a gaban doka. Amma saboda batun cikakken yancin kasa, Amurka ba ta shiga yarjejeniyar Roma da ta kafa kotun kasa da kasa ta ICC ba. Abin takaici sai kotun kasa da kasar ta kaucewa ayyukanta na matakin karshe da za ta gudanar da bincike kada ta gurfanar da waɗanda suka aikata munanan laifukan kasa da kasa. A maimakon haka, Tan ya ce kotun ICC ta zama mai siyasa da cin hanci da rashawa. A cewarsa, Amurka ce ta ci gaba da bada jagoranci a duniya wurin tabbatar da ganin an hukunta masu aikata manyan zalunci. Yace kotun ICC ba wai ta kauce wa ayyukanta na kotun kasa da kasa kadai bane, ko ta zama ta hadin gambiza wani sa'ilin ta yi aiki tamkar kananan kotunan cikin gida, wani lokaci kuma tamkar kotun kasa da kasa. Haka batun yake a kotu ta musamman a Lebanon da kuma kotun kwararru ta Kosovo da kuma kotun IIM wacce take kokarin tattara bayanai akan zaluncin da aka aikata a Syria, ko kuma kotun IIMM wacce ita kuma take kokarin tattara bayanai akan ta'annaci da ya faru a Myanmar. Yace za mu bada taimako ga waɗannan abubuwa, haka zalika za mu taimaka wurin tattara bayanai. Ambassador Tan ya ce Amurka ta himmantu kuma ta kuduri aniya wurin ganin an tabbatar da adalci a duniya. yace tunawa da waɗanda munana ayyukan zalunci ya ritsa da su muna samun ƙwarin gwiwa a haka inji shi yace idan wani abu kuma ya taso za mu faɗaɗa mu kuma ƙara kuɗaɗe masu yawa wurin aiwatar da wannan aikin wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka